sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairu shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka da Turkiya za su iya amincewa da hanyar da za ta kare ƴan tawayen kwardawan dake Siriya bayan ficewar dakaran Amurka daga kasar Pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiya kuma ya ce akwai alamun kasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suka tattaunawa akai. Pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta baiwa Turkiya damar kare kasarta yayin da ba za su shiga harkar kwardawa ba waɗanda ba su da wata barazana. Kasar Turkiya daina kallon yawancin kungiyoyin kwardawan Siriya a matsayin kungiyoyin ƴan ta'adda kuma ta yi alkawarin kai musu hari. Barazanar dai ta ƙara ƙarfi sosai lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. Ɗan takarar shugabancin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Martin Fayulu ya kalubalanci sakamakon zaben ƙasar a kotu yana mai ikirarin ya kayar da abokin takararsa Felix Tshisekedi da tarzara mai yawa. Tun ranar Juma'a kwamitin yakin neman zaben Fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61 cikin 100 yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar Katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben 40,000 a duk faɗin ƙasar. Fayulu wanda yanzu haka aka jirge sojoji a wajen gidansa ya nemi da a sake kidayar ƙuri'un zaben. Ranar Alhamis Amurka ta buƙaci Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaben tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga demokradiyyar ƙasar. Yau ranar Lahadi ita ce ke zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaben tare da rantsar da sabon shugaban ƙasar ranar 15 ga watan Janairu. Hukumomi a ƙasar Faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa ta a wani gidan gasa Brodi da ke birnin Paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa. Fashewar ta faru jiya Asabar ta farfasa tagogi da kofofi ta kuma yi watsi da wasu motoci. Jami'an 'yan kwana-kwana sun yi ta zaro mutane da suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaki ya turnuke. Da yake magana daga inda gobarar ta faru, ministan cikin gida na Faransa, Christophe Cardinal, ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi barna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka da aka yi ya kafa tarihi a yau dinnan Lahadi yau rana ta 23 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin Amurka. Rufin ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba Donald Trump ta samar da dalolin biliyoyin daloli a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico wanda kuma majalisar wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ke adawa da shi. Trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya. To amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan na gwamnati. A kalamansa na baya-bayan nan kan takaddama tsakaninsa da 'yan Democrat wadda ta biyo bayan buƙatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan 5 a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar. Shugaba Trump ya ce shi ya fi son ya ga majalisar dokokin tarayya Amurka ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ta samar da kuɗi. Jaridar New York Times ta ce jami'an hukumar bincike ta FBI sun damu matuƙa da taki-takin shugaba Donald Trump bayan da ya kori shugaban hukumar ta FBI James Comey don haka suka shiga binciken shin ko yana zagon ƙasa ne ga muradun Amurka. jarida ta ce majiyoyin ta wasu tsaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken waɗanda duk suka buƙaci a sake sunayensu waɗanda ranar Juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba Trump na yi wa wato yana yi wa Rasha aiki ne da gangan ko kuma ya fada gaddar zaren da Rasha ta shirya ba da saninsa ba jami'an sun gaya ma jarida cewa bayan kore komi a watan Mayun 2017 sun damu da yadda Trump ya alakanta kore komi din da binciken da ake yi akan zargin katsalandan din Rasha a zaben shugaban kasar Amurka babu dai wata tabbatacce shaida cewa Trump ya hada kai da Rasha yayin yakin neman zaben sa kuma Trump ya sha nesan ta kansa da duk wani zargi da hada kai da Rasha ita ma Rasha ta kare ta zargin da ake yi
Labaran duniya kenan kuka saurara. Tau madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Bisa ga dukkan alama, tsarin koyarwa na tsangaya inda ake koyar ma dalibai wasu darussa na boko game da ilimin addinin Islama ya sami zama a karamar hukumar Argungu dake jihar Kebbin, Najeriya. Sakataren ilimi na karamar hukumar Argungu, Haji Hassan Ibrahim, ta bayyana wa muryar Amurka cewa hakan zai kare yara daga barace-barace akan titi.
To, alhamdulillahi, akwai wasu programs wanda suke duk suna nan suna tahiya. Yanzu muna da akwai rana light, akwai haski, wanda yake duk programs ne wanda sun ka shahi ilimin yara. Aga cewa dai yara sun yi karatu sun samu ilimi mai inganci mai quality wanda zai amfani su sannan ya zama an kashe street begging yaran ga almajirai da abisa tituna ya zama an yi enrolling din su ma sun shiga cikin system na makaranta suna karatu kai kamar misali makarantar gadashi mai girma gwamna ya ba da dama an ka buda mana ta Sangaya schools duk Sangaya schools din nan wanda an gina su da dadewa tun shekara ina gani ya hi shidda da sun ka wuce da gina su amma ba a yi ba fara amfani da su ba sai yanzu da mai girma gwamna ya ba da dama an ka buda su yayi musu duk abin da ya kamata an daukan musu malamai na musamman wanda shike special enrollment an ka yi na malamai an ka ba su aiki an ka dauke su an ka tura su wa'annan Sangaya schools din sannan baya ga haka an dunka musu uniform kyauta gwamnati ta dunka musu uniform ana rarraba musu sannan yaran nan ke ga an riga an yi campaign din su da ba a san su ta yi sibara suna wuri daya nan suka kwana nan suka ci nan suka sha so gwamnati ita ka ba su abinci 24 hours breakfast lunch da dinner ko yaushe gwamnati ka ba su abin ga ta haka ke ga wannan ya taimaka an rage yawan almajirai saboda an samu wasu dai at least ko dai ya suke an yi campaign din su guda kuma suna an saka karatun su na boko suna an sanna Muhammadiya sannan wayannan programs din da ake suna taimaka kwarai daga sai tunda ko yaushe muna da mutane ko daga Subeb ko daga Ubek ko daga su UNICEF ko yaushe cikin biye suke da bincike a gani shin abin nan da an ka ce ayi na makarantun ne an yi yaran nan sun makaranta akwai continuity suna zuwa makaranta malaman suna kula aikin da an ka sa su yi su ne musu duk da irin wayan ga abubuwa suna nan biye na ake da su ko yaushe saboda haka gaskiya ga haraka ilimi in Allah ya yarda muna sa tsammanin za a samu canji kwarai da gaske yadda da aka tsammani da wayannan abubuwa da suka biyo baya
ranke da duk da shuruwan da ake ta kaddamar suwa mun dai zagayen mun fahimci cewa akwai karancin malamai a makarantu to wani irin kokari ne kuke yi domin a samar ma wayannan makarantun malamai
to shi al'amari na malamai kin san abu ne wanda shike ba mu kadai ba mu iyawa mu ci za mu dauki malamai aiki amma ita kanta gwamnati muna kokarin koyo shi muna nan muna ta bada shawarwari muna sanarwa cewa ya kamata a kara muna malamai saboda makarantun ne ba su yi sai da malamai irin kokarin da aka yi na gyaran makarantun ne da bada duk supportive abubuwan da sun ka kamata to kin ga in an ka samu ƙari an kai enrolling malamai abin zai yi tahiya da kyau saboda haka koyo shi dai roƙon mu shine muna roƙon gwamnati da ta taimaka ta ƙara daukan mu na malamai ayi posting din su makarantun nan primary saboda primary karatun primary shi a foundation na ilimi da zarar an ka rasa shi to abu ya lalace ba sai ba an ce tubali in za a azagina za a fara daga ƙasa da foundation in aka samu foundation to sama za ta yi kyau saboda haka muna roƙo ƙara roƙo ne kawai ga gwamnati da ta ƙara dibawa yiwuwar ta daukan mu na malamai aiki a ba su aiki ya zama su ci gaba da karantar da yara
Murya Atu Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Har yanzu muna jihar Kebbi inda wani sanannen malamin addinin musulunci Alhaji Abubakar Giro ya bayyana muhimmancin ilimin ya mace
to idan muka dibi gefen addinin musulunci wannan sanannen abu ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga ɗaya daga cikin matan shi wadda tana karamar yarinya shekara 13 Aisha radiyallahu anha yace rabin ilimi ko dauko shi wurin wannan jar yarinya ma'ana wato Aisha radiyallahu anha saboda haka wannan tunda an bata hukunci akan samu rabin ilimi a wurinta wannan ishara ce wadda take gwada muhimmancin ilimin ya mata na biyu kuma dukkan malamai sun ittifaki kuma hadisai da littattafan shari'a sun tabbatar da ka ba mace ilimi ita kadai kaman ka ba mutum biyu ne saboda ana la'akari da zuri'anta da iyalinta da zamantakewar ta cikin gida da sauransu na uku kamar yadda kuka sani kwakwalwar mace ta fi saurin daukan abin da ake so a koya mata kusan mafi yawa hiye da namiji saboda rashin karauniya da rigingimu da abin da suke da sauki a gare ta don haka idan mace ta gyaru dukkan society gaba daya sun gyaru in kuma mace ta samu matsala to kusan ana iya cewa dukkan society gaba daya ma'ana yanayi na al'umma gaba daya ya samu matsala da yanzu kun ga duniya tana yaki da shaye-shaye ai inda abin ya zama yayi himmuni shine da aka samu matsala mata sun shiga wannan layi na shaye-shaye ai da maza suna yi amma bai zama kalubale da damuwa ga duniya ba har sai yanzu da aka ga mata sun zo sun karba sannan bai ga haka kuma kaga ita a cikin gida an ce charity begins at home kun ga kenan idan mace ta samu ilimi yara tun ba su je makaranta ba tunda asalin yaro makarantar shi ta farko ta gida ne don haka idan mace kuma ba ta da ilimin da za ta iya tahiyar da shi to ya za a yi ta rike shi ta koya mai abin da in ya je primary ko nursery zai ji sauki da zai tafiyar da abin saboda haka iliminsu yana da tasiri kwarai shi yasa babu inda Allah ya magana namiji sai ya yi magana mace in aka diba cikin abin nan har Qur'ani ma babu surar mada sai dai surar mata saboda a nuna muhimmancin mata a cikin tsarin rayuwa sannan kuma in aka diba cikin tsare-tsaren duka da Allah ya yi za a ga cewa dukkan wani annabi ko manzo kamar da Imam Shafi ya faɗa ai mace ce ta haife shi don haka yana cikin muhimmancin da ake gani ga ilimin su don a samu sai zama an samu saukin tahiyar da rayuwa ta aure da tarbiyyar yara wannan shine domin yanzu da wuya a samu uwar da ba ta san diyarta ta yi ilimi babban matsala da ya kamata a yi magana yanzu shine gwamnati ya kamata ta ba da muhimmanci hiye da bangaren maza wurin kaso wurin daukan nauyin ilimin ya mata misali abinda muke nufi shine namiji na iya zuwa ya kwadago yana iya zuwa ya yi ga aiki ya yi noma ya yi walda ya yi mi ya samu kudin da zai biya hand out ya samu in mace ce za ta je ta nemo wannan kudin sai ta yi abinda ba daidai ba don haka gwamnati ta ba da muhimmanci ga makarantun mata kuma a primary a sauƙaƙa musu cewa sai sun biya kudin uniform kuma a samar da motoci waɗanda za su dinga ɗauka su wurin kai su da dawowarsu wannan shine ai wurin iyaye abin nan dama iyaye kan ai yanzu kowa an fita wannan zamani da ake cewa ba a san mace ta yi ilimi amma kalubalen iyaye yanzu ya za su ɗauki nauyin abin don haka shi gwamnati za ta shigowa ta dauki nauyi fiye da bangaren maza in Allah ya dada a samu sauki bi iznillah.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
A jihar Kaduna ma babban limamin masallacin garin Kafancan Imam Muhammad Kabir ya jaddada muhimmancin ilimin yammace a musulunci. Mun taba kawo muku wannan hira a ƴan watannin baya.
Ilimin yammace a cikin addinin musulunci ilimi ne wanda Al-Qur'ani ya kawo cewar ilimi tsakanin kamar yadda za a ba namiji haka za a ba mace. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ilimantar da kuje ku nemi ilimi, musulmi je ne ilimi, namiji ko mace. Saboda haka musulunci bai ce sai namiji kawai za a ba ilimi ba, ilimin musamman ilimin mata. Saboda in ka ba mace ilimi a musulunci kaman ka ba duniya ne. Saboda in ka ba mace za ka samu gida mai kyau, ƴaƴanka ma'anin gida mai kyau, ƴaƴanka za su samu tarbiyya mai kyau, ƴaƴanka za su tashi cikin nishaɗi, ƴaƴanka za su tashi cikin lafiya, ƴaƴanka za su tashi suna walwala, ƴaƴanka za su tashi suna san muhimmancin iyayensu. Saboda haka a musulunci ilimin ƴaƴa mace tilas ne. A Qur'ani abinda Allah ke faɗa, yace da Allah ya ce mana ikra, Allah ya ce mana zaka yi karatu. To anan nuna mana cewa karatun nan mace da namiji tilas ne. Allah na cewa ran tashin kiyama Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani ya cewa ya walidina amanu ku ya kun da kuka imani ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kare matan ku da ahlin ku da mata da ƴaƴa da barorin ku da wanda suke karkashin ku. Ƴaƴa da aka ce sai aka ce ƴaƴa ana nufin mace da namiji. Allah ya cewa Qur'ani in muka ga rama ya habu limin yasha'u inasa wai ga habu limin yasha'u dhukur ay yuzawwijuhum dhukuran wa inasa. Sarka Allahul Azim. Allah na cewa in muka dama in ka roke mu ƴaƴa zamu iya baka mata zalla, ko mu baka maza zalla, ko mu hada maka maza da mata. To muka hada maka din nan, to lallai ne ka ba su ilimi da suna cikin addinin musulunci. Ilimin nan da ilimin addini da ilimin zamani wanda muke cewa ilimin boko, dole ne a musulunci a bar ƴaƴa su yi karatu. In ka bar ƴaƴanka suke karatu, to benefit da Allah ya faɗa cikin addinin musulunci innal muslimina wal muslimati wal mu'minati ila akhiril aya. Allah yana cewa ya ku wanda kuka imani maza da mata, maza da mata, maza da mata. In ba a yi ilimi ba ya za a aikata sai a matan, kamar da Allah ya ce wa min ati an kana lakum min anfusikum azwajin latuskunu ilaiha. Allah ya ce daga cikin ayoyinsa shine ya halitta muku daga ku kanku mata, da ya halicce su kuma sai sa kuma matan wa haihuwa da soyayya tsakaninku. Ai dan soyayya ne idan kuma suka haihu an ce ku ba su ilimi. Duk wanda ya ba dan sa ilimi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu ayyukansa kaf Allah ya dauke sai kwaya uku: sadaqatu jariya, mutum ya gina masallaci ko makaranta ko ya gyara hanya ko ya shuka itatuwa, duk abin da mutum yayi domin al'umma su amfani da shi, ko da dabba ne amfani da shi, wannan zai ladan zai same shi, ko da hakari jiya ne hata shi kiyama har duniyar tashi akwai lada. Sai ce au ilimin ya tafi ofishi, kuje abin da manzo Allah ya ce fa. Ko ilimin nan ba a ce sai mace ba, sai namiji ba, a'a, ai ko ilimi wanda ya amfani da ilimi kuma ya ilmantar, to babu ilimin da zaka bada ilimi ya amfani ilimin da ka ba ya mace. Saboda ga malamai sun rubuta littafi wa za auri jahila, ma'anin wa za auri jahila ai ba wanda zai kawo matan da ko in ba ta yi makaranta ba za ta yi abinci mai kyau ba, ba za ta yi maka tsafta ba, ba za ta wanke kayanta ba, ba za ta wanke bakinta ba, ba za ta hatta wajen da za ka yi sallah ma ba za ta goge ba. Amma in ta yi ilimi, kowane ilimi matukun ilimi ne, to ina da amfani. Sai manzo Allah kuma ya ce to ko ɗa na ƙwarai sai ce au awwaladin salihun yadu lahu. Qur'ani fa tayi a mazala abin da ya cikin hadisi da ko ya na ƙwarai, in Allah baka da ƙwarai wanda zai dinga maka addu'a bayan ka tafi. Idan baka ba yarinya mace ilimi ba, to kai ka san in ka mutu ba ta maka addu'a ba, saboda ku koya mata ba. Kuma mun riga mun sani, dama tarihi ya nuna mana babu wanda suke da irin aya mata. In ka ba yarka ilimi ko tana gidan wani za ta dinga cewa babana, saboda ka ba ta ilimi duk abin da ta samu za ka dinga cewa mijinta babana fa, babana fa, ma'ana iyayenta. Saboda ka ilimi a cikin addinin musulunci ga ƴaƴa mata, inda mun gane ma ai kin ka ilmantar da ilimi, in ka ba matanka ƴaƴan ilimi a gidanka, to duk ka ba ƴaƴanka ilimi. Saboda ƴaƴi wannan tsiya macen ita ce za ta haifi ƴaƴa, za ta haifi ƴaƴa uku, hudu, biyar, shida, goma, wata ma har sha biyar. to in tana da ilimi to za ta koyi da ƴaƴanta a gida in aka je makaranta aka dawo za ta koyi da ƴaƴanta kuma gashi tarihi ya nuna mana yanzu a nan kasan Hausa duk ƴaƴan da suka fi tarbiya to dan ka je ka samu uwansu ta yi karatu to ma'ana iyayenta sun sata a makaranta to wannan shine addini
to me yake kawo rashin fahimta da yake sa mutane da ba su son sa ƴaƴansu mata makaranta
wato abin da ke faruwa akwai almugayen al'ada akwai culture akwai al'ada al'ada nan kuma yanzu mutane sun gane ba addini bane na biyu da mutane na zato to be frank with you in aka ce ga ilimin boko to ana mana ga ilimi ne mutum zai fita a addini za a raba shi da addinin sa to amma yanzu da yake ana karatu mutane suna karatu suka fahimci cewa to ai ilimin nan ashe ilimin da ma za ka yi amfani da shi domin ka gyara addinin ka to da akwai misconception mutane ba su fahimta ba saboda al'ada wasu kuma saboda jahilci akwai jahilci akwai al'ada mugayen al'adu domin al'adun mu a kasar Hausa da a daga an sani kaman yar dan fodo radiyallahu anhu nana asma'u ai nana asma'u ilimi ta yi ilimi da ta yi ilimi kuma ta dinga rubuce wanda yake miki addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa Aisha tana da ilimi har manzo Allah yakan ce ku nemi rabin ilimin addinin ku daga wajen wannan faran yarinya ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata ilimi kuma da ilimin ne suka abin da to yanzu dama rashin sanarwa da rashin fahimta da rashin da kuma al'adu na banza amma yanzu alhamdulillah malamai suna ta bayani in kaje yanzu ma kusan kasan su za ka kusan dukkanin da kaje yanzu za ka kusan ɗaya mata sun fi shiga makaranta dama wannan akwai al'ada wannan mugun al'adar shine na biyu akwai jahilci to kuma ana koran jahilci yanzu na uku yanzu ma da yake duniya ta zama karaman global village duniya ta zama wani kaman gari ne guda saboda haka abubuwan da mutane ke faɗa suke jin su ga BBC ga Voice of America ga kafafan labarai ga kuma TV da sauransu irin su Liberty irin su channels irin su NTA AIT ko ina yanzu ana kowa zai ga yarinya sai yarinya da gashi ta sa hijab amma gashi ta iya boko tana karatun boko to kowa yanzu yana kwadayi mai sa aisha makaranta
akwai rawa da kake ji kaman gwamnati ko al'umma za ta iya taka wurin ganin haɓaka harkar karatu mata?
Eh kwarai da farko tukunna mu iyaye maza mu da muke da mataye muke da muke haihuwa a cikin gidaje ya kamata a samu wayar da kai sensitization na biyu makoci da yake ya sa ƴaƴan shi a makaranta to ya tabbatar shi ma ta miki makocinsa dan manzo Allah ya ce la yaminu alaikum matahiba li akhi ma hiya li nafsi ɗayan ku ba zai sabbe zo mumini ba sai ya so ma dan kuma sabin da yake so ma kansa idan kana ka kai ƴaƴan ka makaranta in kana da makoci bai kai ƴaƴan shi ba to kai sistazin nashi ka gaya mishi muhimmanci haka nan al'umma da suke unguwa guda za su iya haduwa su ma su taimaka dan manzo Allah yana cewa mar aminku makaran fali ga yuhu biyadi a cikin ku idan wani wanda ya ga abin da ake a cikin al'umma wanda ba kyau yanzu kaje ka duba yaran da ba su makarantar nan ana jiya na san musu talle in suka je talle ba ta so ake amma ni ya in tai karatu ko da tallan za ta yi za ga ta san haƙƙinta ba wanda zai je ya nemi lalata ta ko da irin kaɗan da ake za ga yawanci yaran mu ne wanda ba sa so a makaranta ba to yawanci wanda ka sa so a makaranta za ga ina da wahala kaga an yi abin nan kuma daga ƙarshe gwamnati ya kamata ta gyara ma mutane makarantu ya kamata gwamnati ta nemi ƙwararrun malamai ya kamata gwamnati ta bi ta dinga wayar da kan al'umma daga community zuwa community gari zuwa gari a empowering sarakunanmu da daga tai da hakimai da malamai a empowering din su kuma a buɗe makarantu kaga nomadic education da ake na Fulani yana da kyau yana taimakawa gwamnati tana da hannu ita ce ma number 1 wanda yake ya kamata ta sassa mutane ta ba mu ta bada malamai ƙwararru in ta bada malamai ƙwararru kuma a shiga kowane lungu-lungu na jihar Kaduna da Najeriya gaba daya a dinga wayar ma mutane da kai da farko a ɗibo malaman addini da sarakuna da 'yan kasuwa da jami'an tsaro da kuma market yan kasuwa da sauransu duk a haɗu da samari a haɗu a yi sensitizing mutane a dinga fita ana wayar da ma mutane kai masu kuɗin masu fito ki taimaka in ka je ƙasar Yarbawa wata rana 1974 shek Ali da jira 74 na raka kakana Lagos lokacin ina fufu a secondary school ina aji hudu kenan a secondary school sai da na muka je airport sai na ga Yarbawa suna ta waka sun hadu aka yawa sai na ja wani yaro wani bai rabe da turanci ne tambaye shi nace me ke faruwa ne sai ya ce ai wani yaro ne ubansa talaka ne
amma kuma a angon an fanci na da kokwalwa shine sai mu sauraro mutanen angon suka hada kudi suka dauki nauyin shi da je ijibe karatu to community ya kamata irin wannan akwai ƴaƴan talakawan da lalle ya kamata in ka taimaki dan talaka yayin makata ka taimaki danka domin dan talakan nan shine in baka sashi a makaranta ba shi zai fito ya bata danka danka ya je karatu shi zai bata shi in ma suka je mutane to wannan matsayi da kake so danka ya samu na abin nan ba zai samu ba domin dan talakan nan shi zai je ya hada kai da wasu a yaki danka amma idan ka ba dan talaka ilimi dan makocinka to shi ka ci da gaba da kiyayya kuma ka taimaki al'umma in ka taimaki al'umma kai ma Allah ya taimake ka manzo Allah na cewa duk wanda ya taimaki dan adam a nan duniya shi ma a lahira Allah zai taimake shi wanda ya yaye ma dan adam bakin ciki ba bakin cikin da ya kai mutum na da ayyuka ba zai taso a makaranta ba to idan al'umma a unguwa suka taimaka suka sa dan wannan mutum a makaranta to ba zai manta da wannan mutum ba har duniya ta tashi
madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki ni Iliya Kure yake muku fatan alheri mu huta lafiya
to agai da malamai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke fadakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar kamar kullun za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri